domin fa’are wadda hargitsi da yawan ɓarna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke kawo muku lamuran da suka shafi jihohin Arewa 19 da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin za mu ci gaba da jin bayanin yadda za a inganta tsaro daga Manjo Hamza Al-Mustafa. Sai kuma mu ji kalaman marigayi kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Katsina Rabe Nasir kan shin fidda kuɗi ke samar da tsaro ko kuwa akwai wata dabara ce.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga Manjo Hamza Al-Mustafa.
To ai tun wancan karan in ka duba 1994 zuwa 98 ai kaga akwai tsarin da ake yi. Na ɗaya duk inda aka ga yawancin su suke ana musu sai kaga an yi kaman borehole inda ruwa zai rika taruwa saboda shanunsu, saboda haka ba sai sun yi tafiya wurare ba. Kowace jiha sai a ga inda Fulani suka yi yawa sai a musu borehole a daji, shanu ga gurin ruwa nan ga kuma ciyawa nan. Kuma akan yawanta mitin tsakanin manoma da kuma su makiyaya domin dai zamantakewarsa ɗore. To yanzu za ka ga kowace local government ta bari, sarakuna da ake ɗora su akan wannan sun bari. Yawancin borehole ɗin nan ya lalace babu ruwan daga wuraren da mu muka je. Kuma a yau babbar magana shine ƙwaya. Ƙwaya da bindiga. Kuma wannan babu wani abun boyewa. Duk lokacin da aka yi zaɓe a Najeriya, 'yan siyasa suna siyan bindigogi da ƙwaya da yawan gaske kuma a baza ta ko'ina. Kuma kamar maganar tramadol ɗin nan kashi biyu ne. Ɗaya wanda hukuma ta bari ana kaiwa asibiti. Ɗaya wanda ake gurɓata shi bayan an shigo da shi Najeriya, sai a shigo da shi arewan kuma. In kawo arewan ma jihohi guda biyar ne ake kaiwa, daga nan ake rarraba sauran wurare. Yau kuma a ci har ma da waɗansu ƙasashe da suke ƙetaren Najeriya. Idan aka kawo kuma shi wannan abu daga sun sha sun saba, ka bari shi ne masifa. To yau sha suke yi, to ga bindiga, ga tramadol, ga ba shanu, ga ba borehole inda za a je, kuma ga ba wani mai tunanin yadda za a yi. Yanzu kowane arɗo, kowace jiha, inda za a kirawo arɗo, shi ma da arɗon da suke ƙarƙashinsa a zauna, a wannan jihar da kuke zaune, menene matsalan kuma za a yi tallafi? Sun sani, da ni ina mitin da arɗo-arɗon nan duka. Har Kudu mun tashi mun je, akwai abin da na yi wa Kudu kwanakin baya. Muka tashi da arɗo-arɗon nan da muka ga a gurin Yamure, kisan Fulani da kuma 'yan arewa ya yi yawa. To sai wata hikima ta zo kanmu bayan mun yi mitin har da gwamnan Enugu ya zo. To sai muka shirya da masu waya. Kowane mutum zai ce, okay, ni ina da shanu 50, ina da shanu 100. Ina da shanu 200 kaza kaza. To sai muka shirya da masu waya. Akwai wani ɗan ƙaramin abu wani chiefs. Shi mai shanu shi zai faɗi inda za a sa. A kofaton ƙafa ne na dama, na hagu ne, na ƙaho ne, jela ne, kunne ne. To sai a ɓoye wannan abin. Daga an saci saniya guda ɗaya. To daga an yi masu wayan nan za a gano saniyan nan a gidan wa take, wa ya sata. To da 'yan sanda da su masu gidan waya sai suka gano daga an saci saniya an sani. To sai sata saniya ta ragu a ƙasar Ibo. Ni na kai musu wannan abin. To sai muka samu waɗansu daga cikin arro na muke wannan abin shi za a yi wa arewa. To kaga amma arewan sai ya fandare aka kasa cewa daga ina za mu fara kuma su waye suke so a yi. Waɗansu sai suke kyashin kuɗin ɗan ƙanƙanin wannan abu da za a sa a jikin saniya saboda an sace ta a sani. Waɗansu kuma sun gwammace suna shan ƙwayan haka, suna harbe-harbe su ɗauke mutane a basu kuɗi, ya fi kawo musu kuɗi a kan kiwon ma kanshi. To wannan gurɓata ita ce. Kuma wannan gurɓata shi ne ya nuna kaga 'yan sanda ba sa aikinsu, ya nuna sarakuna ba a sa su a cikin abin ba kenan. Na biyu, na uku kuma ya nuna shi ma masu shinshino abu wajen sanin me yake faruwa wajen tsaro su ma sun yi ƙaranci. Huɗu kuma ya nuna su yaran da suke da bindiga da ƙwayan suna sha da yawa kuma ana tsoron shigan dajin inda suke. Yau babu manoman a dajin saboda suna tsoro za a sace su. Su ma yaran ba sa zuwa dajin, in kuma kaga sun je kamo wani waɗansu ne ko sun kamo waɗansu sun kai su dajin. A yau daji yanzu ya gagara mutanen shiga. Shi yasa kaga a yanzu hakan nan da nake maka magana. Me ake cewa 'yan farauta ake cewa ne maharba na Najeriya. Yanzu maharba wanda gwamnati ta ba ƙarfin wannan abu yanzu ni ne grand patron nasu. To ni kuma akwai tsarin da muka shirya har irin makamin da ya kamata su rike akan shiga daji da kuma kula da daji. Ai kaga an fito da wani sabon doka. To dukka daga nan muke tsara muke ba su suke bi. saboda dai a dawo da wannan martabar ta arewan a ce dai yau ga daji mun kasa shiga mun kasa amfani da shi ba daidai bane arewan nan tana neman tallafi da karfin gaske da wanda suka damu da wanda suka san ciwon haka
mun gode al-Mustafa yanzu ga marigayi Rabe Nasir tsohon commissioner a Katsina kuma tsohon dan majalisar wakilai wanda wasu masu kisa suka yi sanadiyar ajalinsa a gidansa dake Katsina kasancewarsa masanin tsaro yakan yi sharhi kan samar da tsaro a yankin arewa shin bada kudi kadai na samar da tsaro
in ma an bada kudin to akwai wasu abubuwan da ake bukata su tabbata kafin a samu nasarar aikin kanshi dan ka ba dan sanda kudi da sauransu da kayan aiki ya je ya aiki akwai wasu abubuwa kuma da yake bukata yana bukata hadin kai na mutanen kasa yana bukatar cewa lalle ya aikin shi ya ci nasara ba tare da tsangwama ba yana bukatar cewa idan aka ce ga aiki ga laifi ga kuma mai laifi ya kama shi ya bincike shi kuma ya gurfanar da shi kotu kotu ta tabbatar da laifin ya inganta kan wannan mutum ko bai inganta ba wato duk abin da zaka yi idan matsau baka da imanin kai shi tsakaninka da Allah kuma ka sa kanka lalle kai to ba zaka yi nasara ba zaka ga cewa kamar wasan koko ne kake yi ba da gaske kake ba amma in kace da gaske kake ga kuma kayan aiki ga kuma hadin kan jama'a al'umma kuma ga aikin ana yi nan miyagun ayyuka ga kuma masu yin me zai hana ka ci nasara zaka ci nasara ka bincike su ka kama mutanen nan sannan kuma a kai su kotu mutane su gani amma a halin da muke ciki yanzu duk wannan abubuwan yawanci ba hakan bane ba kuma miyagun mutanen nan sun kai yanayin da suna da karfi suna da kudi kuma za su iya amfani da damasu su tunkari duk wani jami'in tsaro ko kuma hukumar tsaro idan ta kamaka kai bincike ka kai su kotu to su suna da kuɗin da za su dauki lawyer da kai a matsayinka na hukuma baka iya dauka haye shi ka je kotu ya kare ka dan haka in ba ka kai shi kotun zai dauki katin lawyer da bai da imanin yin daidai ya je ya kare wanda bai yi daidai ba kuma ya ci nasara ma wanda bai yi daidai ba wannan kuma yake in dai haka zamu ci gaba kamar yadda muke gani a kasar nan ba inda zamu wannan zai kawo wani tarnaki ga yanayin zartar da ayyuka na tsaro a kasar nan kuma jama'a kullun za su dinga samun dalili suna ta koke-koke ba muna ma magana wai cin hancin yan sanda akan titi ba a ba su naira 20 naira 30 naira 50 da kuma yawan zalunci da suke yi su kwara da kwara da jama'a da a halin yanzu ba su kadai ke ba sojoji ma basu bari ba sojojin ma mafi kuka da su wanda yake ba ruwan soja da shigowa harkar zaman lafiya a ƙasa in ba ya zama dole ba kuma in suka zo galibi kamata ya samu takaitaccen lokaci su yi aiki su tafi idan suka saba da jama'a suka saba da su ba wanda zai ƙarshen tsoron su musamman tunda raunin da ke gare su na rashin abin aljihu zai sa su dinga karba wurin mutane yanzu sai ga sun tsaye da mota ba gaira ba dalili ba su san takardar mota ba su san yanayin aikin mota ba su san komai ba sai dai su tsaya su ta wasu yan tamboyi ba ma bincike suke ba su ga kana dauke da wani miyagun abu ko baka da shi kawai sai amma a taima kai kuma in kana cikin mota ta gida ko wani abu za ka ga an ce kai ka wuce amma mota haya da kuma taxi da bus da kuma wanda aka gani aka rena shi a fuska sai ga an latsa shi ana neman a karbo wani aburin shi to me yayi bambanta su da yan sanda da suke karba hanci su ma saboda haka tunanin shine ina fatan sojojin nan a gaggauta dauke su daga kan titunan nan kuma yan sandan nan a gaggauta inganta aikin su da kwarewar su da yanayin training nasu domin aikin su ya saba ma abin da aka san su da su shida dan su zo su karba aikin da dama nasu ne gazawa su ce yasa waɗannan mutane suka zo za su taimaka musu sojoji da kamata yayi bayan taimakon nan da nan su koma baraki inda aikin sa yake dan sanda an hura shi yadda zai tafi da aikin shi cikin al'umma to soja duk bai da wannan ba abin da ya sani sai ya bude ido ya jan ido ya zagi ya harbi mutane ya sa mutane tsallan kwado wannan duk ba daidai bane ba wannan abubuwa ne na dabbanci da aka sani a can in ana yaki ba abin da soja ya sa soja zai mu'amala da farar hula
Allah ya ji kan Rabe Nasir masu raro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Al-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu dan ku gyara kasar ku da gaskiya